Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu doki batun ma'aikatan kamfanin harhaɗa motocin Steya Nigeria Limited wanda yake Bauchi, waɗanda yau kusan shekaru uku cif ba a biya su albashi ba balle batun sauran kuɗaɗensu na allowance. A zamanin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo na farko, wato lokacin yana soja, aka kafa wannan kamfani na harhaɗa motocin Steya, wanda marigayi Janar Shehu Musa ‘Yar Adua ya buɗe da kansa. An kafa kamfanin nan tare da haɗin kan kamfanin Steya Daimler Puch na ƙasar Austria, a zaman wani ɓangaren koyar da fasahar harhaɗa motoci ga ‘yan Najeriya. A wancan lokaci, sai kamfanonin motoci daga ƙasashen waje su riƙa shigowa da ƙarafa na motocin, ana haɗa komai daga ƙasa a Najeriya. Kamfanin na Steya ya yi suna sosai wajen harhaɗa motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma tirela da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harhaɗa motoci ma wani kamfani mai suna Scintilla, a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kaɗar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarɗa sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. To amma daga bisani sai abubuwan suka juya, dalilin da har ya sa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a Steya. Duk da haka an bar wasu ma'aikatan su fiye da ɗari, waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki ma wannan kamfani. To amma a yau ana dab da cika shekaru uku ba a biya su albashi ba. Yau za mu faro da batunsu.
Sunana Comrade Sani Garba, shugaban ma'aikatan kamfanin Steya, kamfanin haɗa motoci na Steya da yake na cikin garin Bauchi.
To me ke tafe da kai?
Mun zo ne mu kawo kokenmu na game da matsaloli da ma'aikatanmu muka shiga na shekara da shekaru, musamman abin da ya shafi ɓangaren albashi, wanda a yanzu haka nake maganan nan muna bin albashin shekara biyu ta mauce ta shiga na uku. Don rabonmu da albashi tun daga watan tara na 2013 har zuwa yau babu ko sisi.
A wani dalili?
To dalili shine su management na wannan kamfani kullun sukan mana bayanin cewa basu da kuɗi ne. Basu da kuɗi ba mu san dalili ba. Tunda kamfanin an sayar musu ne, dama kamfani ne na gwamnatin tarayya. Aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka saida musu wannan kamfani. Suka karɓi wannan kamfanin, to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama, babu yabo ba fallasa. To kafin zuwa shekaru uku da suka wuce nan abun ya rage gaba daya.
Mawai aka sai da kamfanin?
Wannan kamfanin an sayar ma wasu group ne da ake kiransu wai Scintilla. To wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne Scintilla abin ya gagara. Yawa wanda kuma shugabansu a ciki shine Alhaji Bello Kirfi, wazirin Bauchi, shine chairman na board na wannan kamfani. Sauran wanda suka shafi, wanda suka sai wannan hannun jari wannan kamfanin ba mu san su ba.
To tun wace aka sayo da wannan kamfani ne?
Tun shekara 2007 aka sai da wannan kamfani.
Kamfanin Scintilla ne?
Eh, ba kamfanin Scintilla.
To wa suke biyan ku albashi daga lokacin da yake aka sai da hannun jarin kamfanin?
Lokacin da aka sai da hannun jarin kamfanin da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi, saboda sun zo sun samu mana kuɗi a ƙasa. To tun da suka ɗauki wannan kuɗaɗen da muke da shi a ƙasa suka biya mu albashi da kuɗi ya ƙare, kuma sai abu ya tsaya.
To da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki?
Kwarai kuwa, a yanzu haka da muke magana da kai ɗin nan mu muna nan muna kan aiki. So amma a shekaran da ta gabata, kusan ƙarshen shekara a watan 12, mun zauna da manajimin aka yi magana, aka samu su daga cikin ma'aikatan mu aka tura su hutun dole, akan cewa kuɗin ya gagarya musu nauyi, saboda aka bin su rage, saboda shi in an tura mutum hutun dole albashin sa ba duka ake biya ba. So sai aka rage, aka tunkuɗa wasu daga cikin mu hutun dole.
Kaman mutane nawa ne wannan ya shafa?
A takaice mutum sun kai 70 wanda suke waje a matsayin suna hutun dole.
So kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin waɗannan basu suka na albashi?
A yanzu haka ma'aikatan mu 100 ne da wani abu, wanda da sun sami kuma mun kai mutum 500. Amma kusan an sallami kowa, saura mu wanda muka rage 100 da wani abu.
Su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali, yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake yi, tunda yake dai albashi ma gagara biya?
Yanzu abin da ake yi ne a cikin traktoci da suka zo suka kawo, in mun dan haɗa kaɗan aka ɗauka aka sayar, to kuɗin da aka samu na wannan traktor maimakon ya zama to cewa an sa wasu a ciki an mai da shi hannun jari, wasu kuma an ba wa ma'aikata, to da a sai da kayan da ya fita, kuma musan ina ne kuɗin yake yi ba. so saboda haka mun yi iya kokarin mu bi sabu mu ga cewa eh wannan kudin ya fita amma abin ya gagara kuma yanzu da nake maka maganar nan kusan traktocin da suka kawo din sun kare saura kwaya 11 ne wanda yake a cikin factory din sai wanda ake ga mana an so shi tun shekara 2012 wanda suna nan a Lagos an gagara clearing din su daga baya aka zo aka ce sun shiga damarar shi ma da a sai da su a matsayin gonjo tukunna wai kamfanin ta ta sake saya da suka saya kuma aka bar su a nan Lagos din muka ce musu a dauko wannan tractorin a kawo su don muna da wuri da zai aje tractor 1000 aka dauki wannan tractorin kwaya 100 ne da guda 3 amma suna nan a Lagos wanda hakan kuma ana biyan kudin haya miliyan 8 kowane wata wannan tractorin da aka aje
wa yake biyan wannan kudi
so the same management na wannan kamfanin so shine abun ya kara kulle mana kai muka rasa gane me yake faruwa
ainihin war kamfanin dama aina yake
ainihin war kamfanin suna Australia to Australia da suka zo suka janye sai suka bar mu to lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin ana ci gaba saboda jihohin wasu daga cikin arewa maso gidari a cikin to sai zaman to su suke gudanar da ayyukan wannan kamfanin lokacin da kake cikin gwamnatin tarayya din kusan kashi 50 na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba so zuwa wannan din mai kuwa zaman to abin ya ci gaba kuma sai ya koma baya
to kun taba zama da su domin a samu daidaito domin a warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku
mun zauna da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma abin ya ci tura duk lokacin da muka zauna da su sai dai alƙawari in muka zauna aka yi alƙawarin kuma ba za a cika ba a yanzu haka nake maka magana mun yi alƙawari da su sun gaya mana cewa eh tabbas za su yi kokari su samu mana wani abu wanda mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage ƙarshen watan ta ya gagara aka zo cikin watan goma muka kira su ya gagara muka saki hada su da national headquarters namu suka yi magana da su suka ce eh lallai ƙarshen watan goma nan za su san menene za a yi to yanzu muna cikin watan 11 amma abin har yanzu shiru
wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa
ya wanda muka gani a zahirance shine ƙananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan da muke tare da su kusan kowa ba ya samu albashi din don babu wanda ba a ce ma gashi nan lallai ana biyan sa
baya ga wannan zama da kai da su kun sanar da gwamnatocin shiyar arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari
eh kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai BPE Bureau for Public Enterprises wanda su ne hakokin sai da kamfanonin gwamnati ke hannun su mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin a cikin na Disamba wanda ya ba su umarni cewa to su kira mu da management din mu tattauna a ga menene matsala to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda hakan ga takarda muna da shi a kasa wanda mun sa hannu tare da su wanda cewa eh lalle an cimma mu wasu matsaya da su dauki a lokacin ana bin wata 13 suka yi to a nemo ko da wata 10 a bamu sauran wata 3 din daga baya a hankali a zo a sasanta yanda za a biya su ya gagara to anan ma su BPE suka ce to sun ba su ka'ida akan cewa tun da hannun jarin da aka zama kashi 70% to lalle su sai da kashi 40 ma wasu wanda suka san da su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfanin ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa akai mana a Corporate Affairs Commission akan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka sai ita santilakin da suka sai wannan kamfanin suna da daman su sai wannan kamfanin to abun halinka da yanayin kasar Najeriya da muke ciki wannan kamfanin an bu an sai matun faro wani kamfani da yake Kaduna su ne wanda aka yi Kaura Motors su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar masantila to daga bincike ne muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin steya amma wa'annan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin steya aka sayar musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da da su iya rolin wannan kamfanin ba sun kuma sake sayan kamfanin ba technical partners don ba a sai da kamfanin irin wannan sai an tabbatar lalle da ku samu kwararru daga waje wanda su ma aikin su ne ya shafi wannan harkoki ne da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun hada hannu da su a gudanar da kamfanin to wannan din ma har yau nake maka maganar nan ko bature ɗaya wanda yake daga kasan waje wanda za su ce sun dauko sun zo shi nan babu
a sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirinmu na gaba a madadin Abdulwahab Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya